أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله مدعوكين بيساك يسري مهدو أولن مريتي للا ربا شاهدو دوات رمضان شكالة تدبو إيدي دليه ودود تلاتين لترى نهجر منزل الله صلى الله عليه وسلم ولكم شيني تلاتين ga watan biyar a shekara ta 2018 a lissafin miladiya a wannan masallaci na unguwar Galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa. Wannan shine zamanmu na 14 insha Allah a darussan tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan wata mai albarka. Jiya mun karanta wannan aya da muka ji mallam ya karanta amma ba mu samu mun bi a tafsirin nata ba, sawa'un fassara mujmala da muka saba da kuma abinda Malam Abdulrahman bin Nasir As-Sa'idi ya ambata a littafinsa. Allah madauki yana cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum, domin sababin wata rahama daga Ubangiji, daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ba'un sababiyya ce, ma'ana fabi sababi rahmatin min Allah, domin sababin wata rahama daga Allah. Linta lahu, ka zama mai sauƙi mai taushi a gare su daga lana ya lino. To idan ana magana da mukhatab a ce masa ya yi taushi, sai a ce masa anta linta, in jam'i ne lintum. Tuntuna ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa rahama ce ta Allah ya sanya kai ma ka zama mai taushi ga sahabbai. An fahimci abu? Linta lahum, ka zama mai sauki, mai taushin hali, mai iya mu'amala mai kyau. Walau kunta faddan, da ka zama mutum mai kaushi, ghalizal qalbi, mai kaikasasshiyar zuciya marar tausayi, lam faddu min haulika, da sun watse sun rabu da kai. Fa'fu anhum, don haka kai musu afuwa. Idan suka yi maka wani abu marar daɗi, to ka riƙa afuwa a gare su. Wastaghfir lahum, kuma ka neman musu gafara. Duk wannan umarni ne Allah yake biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na farko dai yana magana akan a ɗabi'a a asali. Allah maɗaukaki shi ne ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai taushin hali ga al'umma, saboda an mai da sababin kun ga duwawa zuwa ga Allah. An ce fadima rahmatin, daga wa minallahi, ashe rahama ce daga Allah ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai tausayi mai rahama. Dama ya siffanta shi bil mu'minina ra'ufun rahim, dangane da mu'minai shi mai tausayi ne mai jin kai. To wannan kun ga daga Allah yake. Sannan kuma mu duba mu gani, sai kawo cewa inda ka kasance mai kaushin hali, mai zafin zuciya, ƙasashen zuciya, ba tausayi ba rahama, sai ba za su zauna ba lan fadu da sun watsi min haulika daga kewayenka ba za su zauna ba don haka sai Allah ya bashi umarni guda hudu bayan wannan fa'fu anhum daya kai musu afuwa umarni daga Allah zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sahabbai ko sun masa wani abu da bai ji dadi ba yi musu afuwa saboda dabi'arsa ta mu'amala da mutane Allah gina shi ne akan haka abu na biyu wastaghfir lahum ka nemi musu gafara wa shawirhum fil amr na uku ka yi shawara da su a cikin lamari duk zamu yi magana akan waɗannan insha Allah daki daki fa idza azamta in kuma ka nemi shawara aka ba da shawara ka tsaya akan wani abu shine fa idza azamta kai kudurin yanke abinda zaka aikata fatawakkal ala Allah to ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro gare shi zan yi magana insha Allah akan meye tawakkali da sauran abubuwa gurgurdan yadda malamai suka bayyana mu koma cikin tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira sira asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu dauko ko mu iya tuno abubuwa da dama da na san duk kun san su ba sabon abubuwa bane na taushin hali da hali na iya mu'amala mai kyau da Allah biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai bi wani dan adam ba a duniya irinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gina shi gini da dama can mun sani sai da aka tsabtace masa zuciyarsa hissiyan tukuna banda tazkiya ta asali da Allah ya bashi a zuciyar sannan kuma a matsayin manzo na ƙarshe saƙonsa shine zai wanzu har kiyama ta tashi to babban abin da ya kamata ya zama siffa wanda ita ce ɗabi'ar addinin gaba ɗaya har zuwa kiyama ita ce ɗabi'an nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rahama da tausayi da kyakkyawan hali da iya zama da mutane bai zama da wata sura guda ɗaya yanzu kun lura a cikin annabawa akan siffanta wasu daga cikin annabawan da ɗan zafin rai kuma annabi Musa a lokacin da ya kai naushi ga bakitse kun ga alama ce ta zafin ran nan da ya ɗauke shi annabi mu kuran kiyama daga cikin abin da zai yi uzuri da shi ba zai je ya yi roƙi ubangiji a zo a hisabi ba a kun ga ya ce ya roƙi ubangiji ya halakar da duniya da tufana ko yace wannan yana ganin wani abu ne da ya yi na zafi bai kamata ya zama da zafi irin wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duba cikin sirarsa ba za ka ga wani abu na zafi da kaushin hali ba za ka iya cewa gashi ba tare da cewa yakan yi zafi a magana musamman an shiga haƙƙin Allah in an taɓa haƙƙinsa yana da haƙuri ya fi kowa haƙuri a duniya amma an taɓa haƙƙin Allah to zai nuna ɓacin ransa ko da bai ɗau mataki mai zafi ba to zai bayyana haka asalin siffar asali dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sanya kowane abu a mahallinsa in zafin ya taso ana yin zafi amma siffar da tafi kowace rinjaye ita ce siffar taushin hali da kyakkyawan mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda Allah madauki dangane da kansa yake cewa Allah madauki ki ba mu labari dangane da shi ko in ce a hadisi qudsi Allah madauki yana faɗa mana cikin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga Allah cewa Allah ya ce inna rahmati sabaqat ghadabi cewa rahmanta ta riga fushi na ma'ana ta riga yi fushi in akwai fushi akwai fushi Allah yana fushi da bayinsa waɗanda ba su kyauta ba ba su abu daidai ba to amma rahmarsa ta fi rinjaye irin wannan sifa Allah madauki ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ta dan adamtaka ne wanda ba ta Allah ba irin ta dan adamtaka wanda ita ce mafi kamalar da za a ba dan adam to ita ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuna lokacin da wani daga cikin al-ansar wata rana wani abu ya faru tsakanin Az-Zubair ibn al-Awwam da wani daga cikin mutanen Madina al-ansar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hukunci sai ba wa Zubairu gaskiya Zubairu bin Awwam shine sai shi wannan mutumin Madina daga cikin al-Ansar bai ji daɗin hukuncin ba ya kasa haƙuri sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu haka kai hukuncin an kana ibn ammatika saboda ya kasance dan gaggonka yayin azubair ibn al-awwam safiya sai ta haife shi safiya yar abdul muttalib gaggon manzon Allah sai sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin magana amma duk da haka bai bata bai wata magana ta bacin rai ba sai afuwa ku duba maganar mutumin da yazo yace da ya aka rabo ganima yace wannan rabon ba a nufi Allah da shi ba ba idan Allah ba idin ya Muhammad haka kalli fuskar sai ya masa kai adalci in kai ne da Allah za kai kaji wani ya ce magi zai kai to wannan irin halin shi ake so mu koya irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ba na manta kissar bawan Allah da ya shigo makka daga ƙauye yace ya ji an ce akwai wani mahaukaci a makka lokacin mutanen makka suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaukaci yace zai je ya masa ruqya yace ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji an ce baka da lafiya ko zaka dan tsaya in maka ruqya kullum ba da kisan na kan sai baka dan Allah kai tunani in kai ne ne zaka yi la'alla sai an taru sosai kafin a iya raba ku a fadin da zaku to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa bawan Allah nan ka gama maganarka yace ya gama to shi ne fara yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yana gama wannan mutumin yace kai naji maganar mawaka a duniya naji maganar bokaye naji maganar mahaukata iri amma ban taba jin wannan maganar ba wannan ba maganar mahaukaci bace yace maimaita annabi sallallahu alaihi wasallam sai maimaita ta sau uku yana maimaita masa sai miko yace kawo hannunka zan ba mu baya yana miko hannun sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to yanzu dan Allah idan ba kyakkyawan hali ba me zai kai ga wannan abu saboda dabi'ar manzon karshe wanda sakonsa zai dawwama har kiyama ina so ku rika kallo wannan mahangar da nake ambatawa so ake a bar wannan sakon bayan sa babu wani annabi da zai zo dan haka in annabawan bayan an samu mai kaushi mai zafin rai yayi addu'a an halaka al'umma an yi kaza an yi kaza to so ake sakon da Allah zai bari na karshe har kiyama ya zama siffar addinin Allah ita ce ta wanzu a kansa har kiyama to wannan siffar ta addinin Allah ko ita ce mai ta rahama da tausayi da kyakkyawar mu'amala shi yasa yana daga cikin manyan abubuwa kullum muka zo irin wannan nakan ce mana dan Allah masu ilmantarwa da masu wa'azi masu karantarwa a wurare daban-daban a yi haƙuri a ɗauki wannan halin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine halin da Allah ke nufin a ci gaba da isar da wannan sakon da shi asali ku duba wata rana lokacin da Yahudawa suka zo suka yi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me suka ce cewa suka yi assalamu alayka me assalamu al-maut mutuwa ta tabbata a kanka inji ba Yahuda ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ya ji shi sai ya ce wa alaikum yin yarinsu ma'ana su ma abinda suka fada ya hau kansu Aisha bata ji abinda ya fada sosai ba tana gudu ta yi fushi sosai nan ta yi ɓaci ya ce wa alaikum assalamu wa la'natullahi wa ghadabullah mutuwa da tsinuwar Allah da fushin Allah duk su hau kanku shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce da ita mahalan ya Aisha mahlan mahlan mana bisan musallu ya hankali ya hakuri Aisha alayki bir rifqi abin da yake mata kenan ina horonki da bin san musallu ki zama mai hali mai kyau wa iyyaki wal unfa wal fuhsha ina kashe dinki kul kika zama mai zafin hali mai kaushi kuma mai magana mara dadi shine al fuhsh ni an ce al fuhsh ana nufin al fuhsh fil qawli ba al fasha ba الفوش انا مثل الفوش في القول معناه كما اشر كيكي اي مغنغنو مرسا متنشي مرسا درجة waɗanda suke sun fi kama da ashariya da zage-zage da la'ana karki irinsu. Sai tace da shi, awalam tasma' ma qalu, ya rasulullah baka ji me suka ce bane? Shi ma sai ce, awalam tasma'i ma qulti, ma qultu, shin baki ji abinda ma qultu, abinda ni na faɗa ba? Me ya faɗa? Sai radattu alaihim, na mayar musu amsa. فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا ابن da mayar musu za a amsa mini dangane da su su abin da suka fada ba za a amsa musu dangane da ni ba shikenan kuma wannan bai da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ba bi kaskanta ba domin daraja asali wa yake bar ita Allah Allah ya bashi daraja da bai bai kowane dan adam ba a duniya shi yafi kowa daraja da mutunci duk wata kamala da ake so a samu a ɗan adam to tana nan a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata basira duk wani hankali duk wani tunani Allah madauki ya bashi fiye da na kowa ya ɗaukaka shi ya gina mashi sama da kowa amma ku duba ku gani baya ashariya baya zagi baya cin mutunci ya fi kowa haƙurin mu'amala to haka ake son mutum ya zama na aladi da aka bata maka rai ka saisaita wa zuciyarka ka zuba mata ruwan sanyi kai kokari kai containing abun kar ya zama cewa yafi karfinka kai ne zaka fi karfinsa zuciyarka ta mamaye wannan abun da hakuri da shanyewa da halin girma irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum a hadisin Jarir ibn Abdullah al-Imam Muslim ya rawaito shi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man yuhramu rifqa yuhramu al-khair duk mutumin da aka haramtawa ma'ana aka hanawa ba a bashi ba haramtawa tahrim shar'i ake nufi ba ana nufin hanawa duk wanda ba a bashi rizqi rizqi shine tausasawa wajen mu'amala taushi wajen magana duk wanda aka haramtawa wannan to an haramta masa alheri an haramta masa ma'ana an hana shi alheri domin idan babu taushi a wajen mu'amala taushi wajen magana to babu zancen kuma mutum ya samu alheri wasu sukan fassara taushin hali kamar tsoro ne ko raunin zuciya ko rashin abin da za a faɗa shi yasa mutum zai buɗe bakinsa ya zazzaga wani zagi iri-iri ya faɗi abin da yake so na cin mutunci wa'annan sai ji ya yi abin da Larabawa suke ce ma at-tashaffi ya rama abin da aka yi masa wani ya yi masa ya ɓata masa rai shi kuma ya rama shikenan sai ji yana huci kuma sanin shawiyar sanin zai huce zai ɗauka abu ya huce nan ko halinsa ya fito da shi mara kyau yau in koyi daure ya cije ya haɗiye wannan abu to ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah zai ɗaga masa darajarsa a wani hadisin da har yanzu dai al-Imam Muslim ya rawaito daga hadisin Aisha hadisi sananne inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana ولا ينزع من شيء الا شانه شي تو ايت توسساوا da saukin gani ba a taba samun ta a wani abu ba sai face abin nan yayin wannan abin ado duk abin da kake in ka bi tausasawa da kyakkyawan hali da hakuri to abin ka zai ado zai kyau za a kawata shi ba a taba cire saukakawa da tausasawa a cikin wani abu ba sai face wannan abin ya munana an masa aibi shanahu biddu zanahu ne zanahu ayi masa ado ya masa kawa ya kyautata shi shanahu kuma bata shi ayi abahu ya sanya masa aibi ya munana shi to duk abin da babu tausasawa a ciki to aibatawa ne a cikinsa Allah tsare mu maganganu ne akan wannan suna da yawa kuma ina tuna wata magana ta Sheikh Abdul Aziz ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى babban malami a wannan karni da muke ciki ko in ce da ya gabata yana cewa ina magana da masu da'awa da masu wa'azi cewa wannan zamanin da muke ciki zamani ne na taushin hali wajen wa'azi da fadakarwa yace in kun kula mutane da yawa galibinsu jahilci ya lulluɓe ƙwaƙwalensu to duk wanda yake tare da jahilci in ka ce za ka bi shi da zafin hali to za ka ƙara masa kangara. Ba dukkan mutane suke ƙin addinin musulunci suke ƙin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun fahimci kyawun addinin musulunci sun fahimci kyawun sunna ba. Wanda ya fahimci kyawun abin ba zai kyamace shi ba. Don haka jahilci ne yasa mutane suke mafi yawan abin da suke da karkacewa sunna din su shiga wasu abubuwa na bid'o'i da karkacewa musulunci asali su shiga wani addinai daban duk rashin sanin ainihin musulunci da rashin sanin sunna ne yasa. Yace don haka don Allah ina roƙonku ku bi mutane a hankali. In ka ce ka bi mutane a hankali ba ana nufin kai tanazuli daga aqidarka kai compromise akan aqidar ka koma baka yarda da ita ba, ba haka ake nufi ba. Abinda ka yarda da shi yana nan tabbatacce ba ja da baya, ba za ka ƙaryata abinda kai imani da shi ba. Amma abinda ake magana shi ne kai ƙoƙari wajen koyon salo na da'awa da dabaru da jan hankali da iya magana. Wani lokacin abinda muka rasa mun in kun lura da musamman mu a ƙasarmu yanzu galibin abinda masu wa'azi muka rasa dukkanmu shine uslubi approach yadda za ka tinkari mutum kai masa magana. Na farko galibi ba mu iya mu sanya kowanne mutum a matsayinsa ba. Irin maganar da za mu yi wa yaro ita muke wa babba. Irin maganar da za mu yi wa wanda ba kowa ba ita muke wa mai mulki. Wannan kuma galibi ba a cika cin nasara irin wannan maganar ba. Ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa a Madina bayan ya yi hijira wane ne ke shugabancin kowa da kowa? Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma cikin abin da yake rubutawa na wasiƙu, wasiƙu da yake rubutawa shugabannin ƙasashe, ina jin mun yi magana a mun karanta wasiƙar da ya rubutawa abin nan ya sunansu Herakl ko Hercules shugaban Rumawa. A cikin takardar da ya rubuta me yake cewa ila Herakl azimur rum yace zuwa ga Hercules ko sarki Heraklus shugaban Rumawa babban su, ba wace yayi azim ana nufin shugaba ba, azim yace babba a cikin su. Yanzu a cikin mun wani zai rubuta takarda zuwa ga ko hakimin gari ko DPO ko wani, ba kowane zai iya rubuta mai girma wani ba. Gashi ko musulmi ne ma kila dan uwanka, shi wancan ba musulmi bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa amma ya ce azimur rum, babban mutum a cikin Rumawa. To wannan abubuwan in mutum ne wannan fa ba faduwa ba, ba da'awar ce ta kare ba, nasara zai samu babba. Saboda duk mutumin da yake da wani matsayi in ka ba shi matsayin nan cikin magana me zai faru? Zai yi mana magana kai ma da zaka faɗa. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ai a majalisi, sai ga wani dattijo ya zo zai zauna a majalisar, sai gaba ɗaya samari da kanana ba wanda irin ya matsa din nan ya ba shi wuri. To a lokacin ya faɗi hadisin nan fa da yake cewa duk wanda baya girmama babba a cikinmu kuma babban da baya tausayin na ƙasa a cikinmu to baya tare da mu. Sababin hadisin shi ne wannan abu. Mutum ya zo yana ta harare-harare a wannan wuri zai zauna, ya rasa inda zai zauna. Samari kowa ya makale yana kwaɗayi, bai ce bari a ba wa malam wani ko alhaji wani kuɗan buɗa masa wuri ya zo ya zauna ba. Shi ne sai Annabi ya faɗi wannan magana. Ashe kenan kun ga a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inda zama a gabansa duk sahabbai suna kwaɗayin abinda zai zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba sa bari akan ka'idan nan ta cewa la isara fil qurab. Akwai zo wannan ka'idar ne sai magana ta magana ta anan la isara fil qurab, ba a fifita juna, fifi juna ba a yin sa a cikin abinda ke da'a ga Allah ne. Misali yanzu in mutum ya samu sahun da ba, to ba daidai bane in wani ya zo ya ce to ga wannan bari in tashi in bashi. Sai idan ka'ida sai misali saboda ka'ida security a wurin an san babban zai zo a ware wuri daga nan zuwa nan a ce da Allah ayi hakuri kada kowa ya zo. Wannan kuma shi ma abu ne da ya kamata a riƙa girmama shi, ba matsala ba ce. harkar yanayin rayuwa da aka shiga yanzu in babu irin wannan wani babban ba zai zo ba to kuma so ake yazo ya ji alheri la'alla ya zama masa sababin canzawa yanzu ka ce wani zai zo da jiniyarsa da komai in ya makara bai zo ba dole shi zai kewaye ne muri ya shimfiɗa kafet ɗinsa a waje kuma ran juma'a a tsakiyar rana misali kace kai ba ruwanka kai ba za ka wani nuna bambanci da wani babba da ƙarami ba misali in kai irin wannan kaga wani ba zai zo ba kuma alherin da kake so ka yada ba zai ji ba haka ne ko ba haka ba shi yasa kuma tun lokacin ma da aka samu matsaloli na security zamanin sahabbai da aka tun da aka ce sayyidina Umar aka ce Uthman a gida tun daga nan aka fara daukar matakin ba da kariya ga shugabanni dan haka wannan ba sabon abu bane ba wata bid'a bace ba wannan zancen da nake ba amma abin da nake so in faɗa shine mu masu ilmantarwa masu karantarwa masu wa'azi masu jan hankalin mutane mu zama masu tausayi ne na kama hannun mutane mu ja su zuwa ga aljanna aikin da ake kenan kuma haka bane kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abu Huraira cewa musulmi matsayinsu siffarsu kamar mutane ne da suke jan mutane da safari zuwa aljanna a ɗora maka haram da halal Allah ya ce kaza mai kyau ne abu kaza ba shi da kyau ya jama'a ku bi Allah ba a so a bi din so ake a hole a ji daɗi to amma mai wa'azi yana jan ka ne zuwa ga aljanna da sasari da wannan dokokin da yake sa so ake bi da sasari to in ka san kana da wannan aikin wajibinka ka ji tsoron Allah ka nemi ladabin Allah ka zama mai tausayi mai kuma tausa harshen da zaka faɗa mutanen da kake magana da su akwai buƙatar ka girmama hankalin mutane a cikin su akwai babba mai shekaru akwai babba a ilimi akwai babba a wani matsayi ne na duniya ko mallakar wani abu wanda wannan din zai sanya taushin halin da zai gani da approach din mai kyau da za a yi masa zai taimaka masa wajen karɓar da'awarka da kuma yin wani abu wanda shi ma za a taimaka masa shiriya wanda kuma daga baya ma la'alla ya zama sababin taimakawa addinin musulunci fa'idoji akan wannan dai na san ba yau muka fara tattauna su ba amma mun zo kansu ne yau saboda magana akan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda Allah ya gina shi ya zama mai taushi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam an zo da abin da sigar madi lin talahu yawa kai taushi gare su kuma ma'ana kuma abin da yake nufi halin istimrari ne siffar sa kenan har abada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yarsu haka halin sa yake ba iya kafirai ne suke masa ya haƙura ba a har mu'mini kun ga irin misalin da muka bayar yayi rabo a ce ba daidai ba yayi kaza a ce ba haka ake ba saboda shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne shugaban da zaka je majalisarsa surarsa ta halitta zaka hango daga nesa da hasken annurin fuskarsa ka gane shi ne amma shi a tsarinsa ba shi da majalisi na daban na musamman da ake kewaye shi shi ba haka yake zama ba zama yake cikin sauran sahabbai kaga da a ce yana da wani wata karaga da kullum nan zai zauna to da an yi rige-rigen waye zai zauna a damuwa zai zauna a hagu to taron sai an riga an zauna ma sai ya kai sai zauna a wani wurin shikenan zai zauna duk inda ya samu wataran jikin yaro karami wajen wataran jikin saurayi wataran jikin dattijo shikenan kuma haka za a zauna kuma in yana magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake jujjuya fuskarsa ya kalli na nan ya kalli na nan ya kalli na nan kowanne suna hada ido kowanne yana ji kamar da shi yake shi yasa har suke cewa in sahabbai suka hadu kowanne daga cikin su yana ji kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi damuwa da shi akan sauran saboda haka yake mu'amala da su kowa nasa ne ba shi da wasu da su kadai yake ja yayi watsi da sauran akwai abokansa na asali da ya saba mu'amala da su Abubakar Umar wanda sau da yawa zai ce kharajtu ana wa Abubakar wa Umar dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar to akwai kuma kullum akwai wanda zai kalla har yaro karami zai kalla yayi masa magana yitin yitin tibe shi kun ga yaro karami tsuntsun sa ya mutu Annabi sallallahu alaihi wasallam har ta'ziya yayi masa yace ma fa'alan nuhayr ina tsuntsunan naka mai dan karan nan shi kansa yaji ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu da shi wannan abun bai manta ba har ya girma ya bada labari a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ya jama'a hakika duk mutumin da yake son ya ci nasara ba wai iya mai da'awa nake magana ba kai kanka da baka da'awa mutum da shugaba ko kai shugaba ne shugaban al'umma shugaba a unguwa mai unguwa da hakimi sarki shugaban kasa gwamna chairman duk waɗannan abubuwan suna buƙatar mutum ya zama mai taushin hali wajen jagorancin al'umma kuma sannan mai neman shawara kamar da zamu gudu insha Allah ta'ala to mu karanta abin da malam Sa'adi ya ambata dan kada yau na mutum ya lokacin da wa'azi an ji ne rabi ya tafi to zamu kokari mu gani insha Allah mun gama yace ai bi rahmatin min Allah bi rahmatillah sababin rahmar Allah laka da yayi maka kaima ake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa rahmar da Allah yayi maka wali ashabika kuma wa sahabbanka min Allah alayka ko manna Allah alayka Allah yayi maka baiwa an alimta lahum janibaka nam alimta lahum janibaka ka tausasa musu halinka janib linul janib ibara ce ta abin nan kyakkyawan hali yawa asalin janibi shine gefe eh an ce linul janibi in ka fassara shi da rek fassara ta larabci shine taushin gefe to taushin gefe in ma larabci ya fada yana nufin taushin hali domin ai wanda ba kai ba yana zama ne a gefen ka ko ba haka bane to kar ai masa zukula ko kar ya ji wani kar ya ji magana ta alfasha yaji alheri yaji kanshi yaji maganganu na alheri to shine abin da ake nufi alam talahum janibaka wa khaffadta lahum janahaka kuma kai musu tawaru shi ma wannan ibara ce abin da ake nufi da tawaru asalin khafdul janahi shine sassaukar da fuffike to shi ma ta'biri ne na larabci kun ga mutum ai ba shi da fuffike yawa ta'biri ne na larabci asali ko baka ce masa majazi ba wanda bai yadda da majazi ba a qur'ani ma'ana asali uslubi ne na larabci ma'ana sa menene tawaru yawa kana musu tawadu a wa taraqqaqta alaihim kuma ka siranta alaqar halinka ma'ana shi ma dai ka tausasa halinka ka zama raqiq lantai raqiq wanda ba ghalib ba shine kishin wanda ghalibul qalbi yawa ma'ana wanda ka sirinan tadda yanda zuciyarka take daukar mu'amala da mutane ma'ana ba mai tsanani bane ke wa hassanta lahum khuluqaka kuma ka tausasa musu ka kyautata musu kai halinka wa innaka la'ala min khuluqin azim haka Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fajtama'u alayka wa ahabbuka sai suka kewaye suka tattaru a kusa da kai suka soka wamtafalu amraka kuma suke da'a ga umarnin ka kuma sirrin biyayya ga shugaba daga cikin sa shine samun soyayyar mutane duk da cewa tana wahala to amma in ya zama mai tattausan hali dangane da mutane to zai samu soyayya su cikin sauki duk shugaban da yake mu'amala da mutane da tawaru da sassautar da halinsa to za ga al'umma da yawa suna son sa duk mutumin da ba za ka wulakanta shi ba zai so ka amma wanda za ka taka shi ka kaskanta shi ka wulakanta shi ka gaya masa magana wanda zai je ya kasa bacci ai ka zama zai so ka ba tun da ba zai so ka ba kila ka bada umarni ma ya kasa bi an fahimci abu da haka ana buƙatar mai shugabanci da duk mutumin ma da yake da mu'amala ya zama cewa halinsa shine akwai wannan tausasawa tare da cewa mai shugabanci kuma yana buƙatar wani ƙarin halin duk da dai yanzu ba maganar wannan muke ba da muna magana ne akan qualities ko halaye na shugaba to ba iya wannan da a faɗa ba shugaba yana buƙatar ya zama mai tawadu mai kyakkyawan hali mai mu'amala mai kyau to amma kuma ana so ya zama namijin da ba juya shi ake ba mai ƙarfin ra'ayi yana da fahimta yana da basira yana da wayo in ya zama dole wannan zai zo ya ja shi zuwa nan wannan ma zai ja shi zuwa nan to ba za a iya tsaye da komai a tsina da komai kamar da Bahaushe yake cewa don haka ana so a samu mutum tsayayye mai ra'ayi an dai ko an ce mutum mai ra'ayi kun san me ake nufi yawa wanda ba dole ba yawa to wannan wani abu ne ku kyale shi shi kuma daban amma yan tun da yau muna zancen taushin halin ne shi yasa muka faɗi wannan kada mutum ya kalli iya gefen taushin halin shi kadai yake so a shugabanci a'a akwai wasu abubuwa din da to mu ci gaba sai yace idan yawa yace walau kunta faddan ai da ka zama mai kaushi ai sayyi al-khuluqi mai mummunan hali ghalib al-qalbi mai zuciya go kaikasasshiya shine qasihi lam faddu min hawlika da mutane sun watsi daga kewayenka ba za su zauna ba kowa sai ya tafi wani dan adam ne zai iya juriyar kullun a wulakanta shi yanzu wanda zaka je gunsa a ce wulakanta yanzu wani fa kofar gidanka zaka je kai sallama in ya dade bai fito ba sai ka ji wani ya fushi ya kama hanya ya tafi ko da baka bashi uzuri ba to balantana a ce ya fito ya ce me kake nema ban da lokaci da Allah bai ka sai ka ce insha Allah bazan sake dawo ba haka ne to inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake mutane ai da ba ku wata da shi to amma shi ba haka yake ba ije gidan wannan kai masa ziyara wannan ya biyo saurare shi galibin sahabbai suna da wata sifa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta manqaba da ya fada dangane da su shi san ka karanta kitabul manaqib a cikin littafin sunna bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i da ibn majah duk akwai kitabul manaqib falal sahabbai zaka za a ce babu fadli fulan radiyallahu anhu babu manaqib ko manqabati fulan ko manaqib fulan sai aka falalar abubakar falalar umar falalar usman falalar ali falalar wani haka duk za a jira duka daga ina daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mu'amalar da yake da su yace wani shine aminin wannan al'umma din wani shine fi kowa hakuri wani shine fi kaza wani shine fi kaza to wannan in ba kyakkyawan hali ba wa zai wannan wani in ka ga kai hakuri da shi to sai saboda kana da kudi wani abu a hannunsa mu yanzu a yadda ake za ga wani zafin yayi yawa da mai shugabanci da kuma ko malami ne na addini ko makamancin wannan ya kamata da Allah da malaman addini da masu shugabanci da siyasa da na al'umma ta da shugabancin addini ne nake kiran sa duka mazamin mutane ne waɗanda zamu ja hankalin mutane ta hanyar kyakkyawan hali insha Allah an fi cin nasara kamar da muka gani a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi ne anna hada yunaffiruhum domin ku wannan halin na zafi din da fada din yunaffiruhum yana korar su wai buzuhum liman qama bihi yana sanya su ki wanda yayi wannan hali din shine liman qama bi hadhihi al-akhlaq as-sayyi'a zasu zai zama cewa sun ki shi ko liman qama bihi hadha al-khuluq as-sayyi'u duk wanda wannan mummunan hali yake tare da shi siffar sa ce zaka ga mutane sun ki shi sun kyamace shi fal akhlaqul hasanatu don haka kyawawan dabi'u min ar-ra'isi daga shugaba fi dunya a duniya tajdibu an-nas ila dinillahi suna jan hankalin mutane zuwa ga addinin Allah kuma da jinsan da muka faɗa ne suna jan hankalin mutane suna attracting mutane shine tajdibu suna jawo mutane zuwa addinin Allah na'am to nan ruwa fi dunya yasa ma'ana fal akhlaqul hasanatu min ar-ra'isi fi dunya shugaba a duniya duk zai dauka daɗin kowai mai kasa kasa a duniya ma'ana ana zancen ba a lahira ba ne yawwa in kuma ka ce fi dini ana nufin shugabanci a addini yawwa ba matsala a sa kowanne insha Allah ya zama a gefe to tajdibu an-nasa ila dinillah wa turaghibuhum fihi kuma za ta kwadaita da mutane zuwa ga addini ɗin yanzu mutane da yawa a duniya musulunci ya zo musu ne ta hanyar kyakkyawan hali na musulmin farko kullum malamai suna ba da misali da kasashen irin sharqa asiya east asia irin su malaysia indonesia musulunci ya zo musu ne nan ta hanyar yan kasuwa yamanawa mutanen yaman da suka je kasuwa wajen mu'amala da gaskiya a wajen kasuwanci faɗin gaskiya aikata gaskiya rangwame wajen abin da za su sayar wannan kawai sai sa mutanen da suke wurin wanda da mutanen masu bautar gunki ne indiyawa ne da mutanen chinese suka haɗu sai sake cewa indonesia da muka banta ɗan malaysia duk za ga 'yan indiya ne da 'yan chinese suka haɗe da 'yan asalin malay misali to da makamantansu duk musulunci ya zo musu ne ta hanyar 'yan kasuwa wanda ma wasu ba malamai ba ne muku duba ne musuluncin da ya zo mana yanzu mu ma ta hanyar irin wannan ne 'yan kasuwa ne suka shigo mana nan wasu daga al-maghrib al-arabi nan libya mauritania da sauransu north africa nan su suka shigo mana nan area west africa ta hanyar mali haka aka shigo tun kafin jihadin shehu dan fodio akwai musulunci an fahimci abin don haka ashe musulunci bal wasu malamai ma suna faɗa wallahi musulunci ya fi yaɗuwa a lokacin da ake zaman lafiya fiye da yaɗuwarsa a lokacin da ake yaƙe-yaƙe ko ba haka ba ne in aka zauna lafiya to an fi yin wa'azi an fi ilmantarwa an fi karantarwa haka ne Allah kyauta mana to sannan yake cewa ma'amali sahibihi min al-madhi wa thawabil khas tare da abin da shi mai wannan halin zai samu na yabo da kuma lada da sakamako na musamman daga Allah madaukaki. Wal akhlaqus sayyi'atu, su kuwa ɗabi'u miyagu marasa kyau, minar ra'isi fiddini, to nan fiddini nasa nan mahaka tsaye a munanan halaye. In shugaban al'umma a addini ya zama cewa mummunan hali ne da shi, to tunaffiru nasa aniddin, wannan zai sa mutane, abin zai kore mutanen daga addini, sai su ji ba sa san wannan addini. Wannan irin addini ne haka kaga irin malaman zafi, fushi, fada, tashi, ba nuri, ba na san ganinka, ba inda lokaci. In wannan halin mutum ba zai iya kira da shi ba. Yawwa, wa tubghiduhum ilayhi, suna sanya mutanen su ƙi shi, ma'amali sahibiha, tare da abin da shi mai irin wannan halin zai samu, min adh-dhammi wal iqabil khas, zai samu zargi daga Allah da kuma uquba ta musamman da Allah zai masa. To kaga in kyakkyawan hali ga sakamakonsa mai kyau, mummunan hali ga sakamakonsa mummuna, to dan me za a bi wannan mummunan, ba za a bi wannan kyakkyawan ba. A duniya a ci nasara, addini ya bunƙasa, a lahira kuma ka samu lada a gun Allah. A duniyar za ka samu san mutane, mutane su soka. Ina sai ai ba abin da yafi wahala a rayuwar dan adam irin ya samu san mutane, ko ba haka bane? Mun yi wannan magana kwanan nan, a ce mutane sun soka, gaba ɗayan al'umma suna son ka, ba zai yiwu ba. To amma da kyakkyawan hali ana son ka, da mummunan hali ku za a ƙi ka. To musamman ka zama mai tallan addini, a ce aikinka shi ne gaya wa mutane addini, to hakika baka kyauta wa addinin ba, baka taimaka wa addinin ba. In ya zama kullum siffarka ita ce zafi da kaushi da fada, ba a ganin taushi tare da kai, gaskiya ba daidai ba ne, domin baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajen daraja da girma da ɗaukar wannan matsayin na wa'azi, amma shi ba haka yi ba. Kun ji dai irin misalan shi nasa yadda yi. To Allah madauki ya kimsa mana tunani mai kyau wajen tafi da mutane da mu'amala da su. Fa hadhar rasulul ma'sumu, to ga manzon Allah a matsayinsa na ma'sumu. Yaqulu Allahu lahu, Allah madauki yana ce da shi, yaqulu Allahu lahu ma yaqulu, Allah yana ga masa wannan abin da muka ji ana faɗi, Allah ya faɗi. Fa kaifa bi ghayrihi, to ballantana wani wanda ba shi ba. Ma'ana in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya masa wannan, fa'afu anhum, ina masu wa'azi muna afwa, wastaghfir lahum, waye yake daga hannunsa ya ce ya Allah mutanen da muke tare da su, ya Allah duk kai musu gafara, wa shawirhum fil amri, ina neman shawara, shi ga abin da aka gaya masa, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Wannan shi ne, ya zama wannan yana nuna mana magana ne ke faɗi da zuban garin da shugabanci, ya zama kana da ra'ayi, fa idza azamta, in ka nemi shawara to kuma kai za ka yanke me za a ɗauka. Ya karka zauna yau ne kawo shawara, kafin a zartar wani zai kaɗa kanan, sai wani zai salamu alaikum, ai kaza da kaza, mun ji labarin abin nan, da ba haka aka yi ba. Sai ka ce to bari ne, sai a sake abin da za a yanke sha'awa ɗaya, sai a sati biyu ba a gama yankewa ba. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah, za mu zo kan wannan insha Allah ta'ala. To kar a zama haka, alaysa min awjibil wajibati wa ahammil muhimmati al-iqtida'u bi akhlaqihi al-karima, ashe bai zama ai lalle ya zama yana cikin manya-manyan mafi girman wajibai a cikin wajibai, mafi muhimmancin abubuwa masu muhimmanci, ai koyi da wannan halayen masu daraja na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa mu'amalatu an-nas bima kana yu'amiluhum bihi sallallahu alaihi wasallam, kuma ai mu'amala da mutane a irin wannan hali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da mutane. Da zaka ji halayen magabata irin wannan, dan zaman mu na tafsiri ne, kuma yar awar ba ta da yawa, kana buƙatar ka ji halin waɗanda daga cikin magabata wanda su ma suke da irin wannan halin. Galibi yanzu sai a ta kawo halayen wasu daga cikin magabata masu zafi akan wani lamari, akan wani mawqifi. To salaf din ba halin su kullun su ma ɗaya bane, suna da zafin akan wanda sai tantance ai masa zafi, sannan kuma suna da tausasawa da tausayi ga al'umma, da kuma uslubi mai kyau ne da za a yi mutane da'awa. Wannan abu wallahi yana da muhimmanci a lura da shi. Addinin nan ba mallakar wani bane, kowa ladan sa yake so ya samu a cikin sa, kuma kowa ya bi nassin a ciki shine daidai. Nassoshi ne kuma sun zo wata ran da wannan, wata ran da wannan. To wanda ya fi cin nasara ya kamata kai wa kanka, kai kanka kai wa kanka nasiha, ka ce abinda aka fi samun nasara a kansa shi ya kamata in. Abubuwan da zamu je magabata ana ruwatowa daga gare su, a ce misali in ka ga dan bid'a ko ka ture shi ya fada, ko ka harare shi, ko kar kai masa sallama, ko kai waɗannan duk a ruwato riwayoyi ne ingantattu. Magabatanmu a salafu salih sun yi irin wannan mu'amalolin. Amma abu da ya kamata mu fahimta, sun yi wannan mu'amalolin a lokacin da musulunci yake da ƙarfi, khalifofi suna da shari'a da kama wanda yake mai irin wannan laifin. Don haka in an samu mutum ma yana bid'a, wasu irin waɗannan bid'o'in, wasu in sun kai ga kafirci har yanke shi ake a kashe shi, ko ba haka ba? Wani kuma a je a daure shi, wani a aske masa kai, a aika shi wani gari daban, duk an yi irin wannan a zamanin as-salaf. To sukan yi wannan saboda wannan matakin yana da amfani, zai sa mutum ya ji an kyamace shi sai ya tuba. Amma in kana rayuwa a cikin mutanen da suna bid'ar, su suna ganin ma kai ne mai bid'ar, kai ne ma ba a kan gari ba, kuma da Allah su ne da matsayi da ƙarfi ko mulki da makamancin wannan, to wancan abubuwan na mawaƙifin magabata a ce su za ka yi aiki da su kowane lokaci ba tare da limin ma, to ba haka ba ka fahimci abin daidai ba. Yawwa, akwai buƙatar ka ga menene za a yi a nan ya yi amfani, to sai ka yi shi. Menene za ka yi a nan ya yi amfani, sai ka yi shi. Ko kai ne kake da matsayin yanzu, kake da ƙarfi, ka fahimci sunna, ka ga wani yana takawa sunna, yana cin mutuncin sunna, yana yin abubuwan bid'a, kana da ƙarfi ne, za ka taka masa burki. Nan ana buƙatar hannu mai ƙarfi, sai a dakatar da shi. An fahimta? Amma in ba kai abin da ka mallaka shi ne kawai ka faɗa da baki, to ka yi amfani da bakin da zai amfani har a ji cewa maganar nan taka ita ce gaskiya, har a karɓa, musamman in mun lura da halin da mutane suke ciki na jahilci, da gaba da abin da ba su sani ba. Mutane da yawa malamansu sun ɗora su gaba da sunna, ba mu san sunna ɗin ba. Haka ne ko ba ka ba? Daga an ce sunnar sun ɗauka wani abu ne, da wata ƙungiya ce, wata jama'a ce, wani yana tuno halin wani ɗan ugonsu wanda ya taɓa ɓata masa rai. Yanzu misali ana cewa ahlus sunna, to wanda daga an ce ahlus sunna sai ya tuno ɗan izala ugonsu, ya cinye masa kuɗi ko ya yi kaza ko ya yi kaza. Misali ba cewa an izala suna haka ba. Abinda muke nufi, galibi saboda jahilci, mizanin da mutane suke aiki da shi ke, ba su san mecece sunnar ba, suna gaba da cewa wannan da suke gani da suka sanya masa suna ɗan izala ko ahlus sunnar sun ɗauka shi ne sunnar. Don haka in yi wani mummunan hali sai su ce sunnar ce haka. To mutanen da suke irin wannan, akwai buƙatar ashe mu mu zama cewa muna yin mu'amalar da za ta nuna musu haƙiƙanin sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ake nufi ita ake kira. Ko da mu wani wurin mun kasa, ba mu zama perfect, mun yi ta yadda ya kamata ba, to baya nufin cewa kira gare ta ɗo kuma sai wanda ya zama perfect ne zai yi, ba haka ake nufi. Allah ya sa mu dace. To don haka sai ki cewa mu'amalatun nasi bi makana يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين فوسصاوة وحسن الخلق بكيكاوان هني والتأليف بهدكي هو كجناك نه امتثالا لأمر الله بلد العلم دين بكما وتوكوي دعيك دعو مرنين الله وجذبا لعباد الله لدين الله كما دنجاو باين الله زواج الدين الله ba jawo su zuwa ga su so ka ba, ba jawo su zuwa ga su girmama ka ba, a jawo su zuwa ga su girmama Allah, su so Allah kuma su bi addininsa. Thumma amarahu Allah ta'ala bi an ya'fu anhu, sannan sai mu ga nan gaba sai shi, sannan sai Allah ya umarce shi da ya rika afuwa ga sahabbai da suke tare da shi. Bi an ya'fu anhum ma sadara minhum min at-taqsir fi haqqihi, ya yafe musu, ya yi musu afuwa na abin da ya fito daga gare su na tawaya, na gazawa, na laifuffuka da suka yi fi haqqihi, a haƙƙinsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yastaghfir lahum fi at-taqsir, kuma ya nemi musu gafara. Yastaghfir ana nufin ya nema abun Allah, cewa Allah ya gafarta musu, ko shi abin da yake da shi afuwa, abin da zai nema daga Allah gafara, gafara ta zunubai, ya Allah ka gafarta musu zunubansu. Fi haqqillahi, ku gani wanda suka yi wa Allah maɗaukaki. Fa yajma'u bainal afwi wal ihsan, ku ga yayi afuwa, domin afuwa galibi tana zuwa ne akan haƙƙinka kai, ko in ku haƙƙin Allah ne, to me ake nema? Zunubi ne gafara ake nema, don haka sai a nemo mutum gafara. To ka nemar wa mutum gafara wajibinsa ne, ba wajibinka ba ne. In kai ka yi neman babul ihsani, kai kuma naka abin da aka yi maka marar kyau, kai afuwa saboda haƙƙinka ne. Kaga nan fa yajma'u bainal afwi wal ihsani, an kunci abin? Yawwa, domin duk mutumin da ya zunubi haƙƙinsa ne ya nemi gafara a gun Allah, ba haƙƙin wani ne zai masa istighfari ba. Ashe in kai masa istighfari nan, kai ne kai ihsani kai, to shine abin da malam ya hango. Wa shawirhum, kuma sannan ka nemi shawarar su fil amri cikin lamarin nan al'amr ana nufin ash-sha'n yawa fi ash-sha'n kowane lamari tunda aka sa al-alif wal lam to na jinsi ne duk jinsin lamari ba umarni ba duk jinsin lamari duk jinsin sha'ani yawa to ka nemi shawarar su a cikin abinda ake neman shawara ko ake buƙatar shawara a cikin sa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ne ambata da su mun ga dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sama da kowa wajen hankali shine sama da kowa wajen basira in Allah ya so zai iya nuna masa abin da ke cikin zukatan kowa ya gani amma Allah bai nuna masa wannan ba ko in ya so zai gaya masa abin da ya dace ayi qaf'an kamar da ya gaya masa ayi a wasu abubuwa din to a irin abubuwan da ake neman shawara a cikin su sai Allah ya bashi umarni ka nemi shawarar su neman shawara ashe baya nufin hankali na ya gaza baya nufin ka fi ni wayo dan nace ka bani shawara ba ina nufin ni ban san komai bane a'a kowa da irin abinda Allah ya hore masa na mahanga da basira da yadda yake gani abubuwa to in wanda yafi kowa basira wanda yafi kowa sanin ya kamata wanda yafi sanin kowa dabarar me zai yi an ce ya shawarci waɗanda suke tare da su to ina ga mai shugabanci a yanzu ko mai hulɗa da mutane a yanzu ko ma mutumin da yake ba mai shugabanci bane haka kawai wani sai ka ganshi shi ba ruwansa da shawara wai ai mutane yanzu kullum kana ta neman shawara duk sai ta talla da kai su tona ma asiri wani kuma asiri ma ba wani abu ne amma duk da haka za ka ganshi shi kullum abinsa yake yana ganin ya fi kowa fahimta ya fi kowa wayo babu wanda zai iya gaya masa wani abu wannan ba halin mutanen kirki bane in dai ga wanda yafi kowa kirki ga abinda Allah madauki yake gaya masa ai al-umuru allati tahtaju ila istishara al-amuran da suke buƙatar shawara to a nemi shawara shawara wa nazar da bincike wa fikrin da tunani duk abinda ke buƙatar wannan to ka bincika abubuwan da suka shafi aqida tauhidi bautar Allah wannan sai dai a ji abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a nemi shawara abun kowa amma abin da shafi duniya ko san hadisin antum alimu bi umuri duniyakum ko cikin abin da ya shafi mu'amaloli kasuwanci dabarun yaƙi waɗannan abubuwa ne da an yi su tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane wasu mutanen sun yi al'ummomi daga baya waɗanda suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kuma a bayansa ma za a ci gaba da yi don haka ya haɗa mutane akan tunanin da ya dace su yi tunanin abin da zai amfana a kowane maudu'i wannan abu ne da ya dace shi yasa ya bar ya wakkala musu lamuran duniyar su yace su yi tunanin su muddin bai saba ma ka'idojin addini na halal da haram ba to an ba da dama a cikin mu'amala komai kai shi yasa kun ga wajen cin abinci komai ya halatta sai abin da aka haramta ko wajen kasuwanci komai ya halatta sai abin da aka haramta daga kasan haram din wanda adadin ta ba su da yawa shikenan komai halal ne a gare ka kun ga sauƙin addinin musulunci to tunda ku haka lamarin yake akwai wani yana mu'amala da mutanen ƙasa kaza wani da mu'amala da mutanen ƙasa kaza don haka ya san yadda suke shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce waɗannan lamuran ko kuka fi sani ku je ku yi abun ku an gane wannan gefen amma abin da ya shafi haƙƙin Allah bautar Allah to nan ba wanda zai gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga zai nemi shawara a wurin yaƙi a wurin yaƙi shi yasa in ya faɗi magana ya ce ayi kaza sai su tambaye shi shin wannan wahayi ne aka yi maka ko ka dabarar yaƙi ce yace dabarar yaƙi ce haka na gani kamar a gani na sai su ce to ga wata wanda su a ganin su kamar tafi sai ce to ayi taku kuma inda wahayi aka yi masa to ba za a fasa abin da Allah ya faɗa ba an fahimci abin don haka irin waɗannan abubuwan kaga idan har shugaba a matsayin sa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da irin wannan sifa din to ya kamata ko in ce ya wajaba akan duk mai shugabancin al'umma shugabanci ƙaramin shugabanci babba ya zama cewa yana neman shawara yana karɓar ra'ayin wasu cewa abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane ayi kaza a bar kaza Allah sa mu dace to sai ke cewa fa inna fil istisharati min al fawaidi wal masalih ad diniyyati wad dunyawiyyati ma la yumkinu hasruhu lalle a cikin neman shawara akwai fa'idoji akwai maslaha amfani na duniya da na addini irin abinda da lissafawa za mu yi ba za mu iya ba ma'ana irin alherin da ke cikin neman shawara in za mu lissafa ba za mu iya ba amma daga cikinsu gashi to sai mu tsaya nan insha Allah da rasulmu na gaba sai mu tattauna akan wannan bangare din fa'idojin neman shawara shine mallam ya kawo mana a cikin littafinsa ba sai an yi sabu da ma lokacin ya matso ko tana ga maimakon mu shiga ciki mu tsaya wanda mu saurara anan din da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da aiki da abinda muka ji kuma muka faɗa dangane da kyakkyawan hali da kuma usulubin kira da makamantan irin waɗannan abubuwa da muke buƙatar su a irin wannan rayuwa ta mu ta yanzu Allah subhanahu wataala muke roƙo ya yassare mana al'amuran mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم